ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايان هكا أموا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بركة مدساكي سادوا وانا مسلاتي بتارق البركة مسلاتي نقول لغا لكينا تكين قلن بوتي أجار بوتي وانا يمتي للانا الثلاثة يومنا شاتكوس قوة رمضان هجر المنزو صلى الله عليه وآله وسلم دبو دير لليهدو دا أربعين دا شدع wanda kuma yazo daidai da 18 ga watan uku shekarar miladiya ta 2025. A wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma, wanda muna cikin tafsir suratul mu'minun, wanda a yau karatunmu zai fara da kan aya ta 112. Kafin mu shiga karatu, muna yi wa junanmu ta'aziyya na rashin babban malami na hadisi na duniya baki daya da aka yi, Sheikh Abu Ishaq Hijazi Sharif Al-Huwaini rahimahullahu ta'ala, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya warasuwa a jiya, aka yi jana'izarsa yau. Wannan bawan Allah yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi da Allah subhanahu wataala ya azurta duniyar musulmi da su, bayan Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ba samu wani wanda ya yi fice kuma ya yi ƙarfi ya yi zurfi a cikin harkar ilimin hadisi, kuma ya yi rubuce-rubuce da talifi masu yawa a cikin wannan fanni kamar Sheikh Abu Ishaq Al-Huwaini rahimahullahu ba. Tun tasowarsa yake hidimta wa sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama, yake ba ta kariya, yake da'awa, yake kira zuwa gaskiya, yake tarbiyar al'umma, yake tarbiyar matasa. Tasowarsa karatun da ya kuliyatul alsun ya yi, farkon karatunsa digirinsa na farko a kan boko ne, ya karanci yaren Spain, Spanish, kuma ya ƙware a kan yaren. Amma lokaci ɗaya tarkata ya watsar da wannan, ya mai da hankali a kan neman ilimin hadisi, kuma Allah subhanahu wata'ala ya masa baiwa a kan wannan ɗin. Ya zama yana ɗaya daga cikin zakakurai waɗanda suka hidimta wa sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama, suka ba ta kariya, suka yi kira zuwa gare ta a wannan ƙarni. Ya yi rubuce-rubuce masu yawa, wasu daga ciki an buga, amma da dama daga cikinsu ma ba a buga ba, wataƙila sai yanzu ne, wataƙila 'ya'yansa magadansa za su fito da su a buga. Babu shakka duniyar ilimin hadisi, ga duk wani ɗalibin ilimin hadisi in aka ce Abu Ishaq Al-Huwaini, zai sara masa, zai ɗaga masa tuta. Ina tunawa wata shekara muna karatu a Madina a Jami'ar Islamiyya, ya kawo ziyara, ya je gidan babban malaminmu, malamin hadisin nan mashhuri Sheikh Hammad Al-Ansari. To bayan ya tafi, akwai malaminmu cikin manyan malamanmu da suka karantar da mu ilimin hadisi, musamman ilimin mustalah al-hadith, Sheikh Anis Mansur, Anis Mansur wani mutumin Masar ne, malamin adabi ne. ko hanya ba su hada ba da wanda zan fada. Sheikh Anis Tahir Al-Andalusi ɗaya daga cikin manyan malamanmu da suka karantar da mu a kulliyatul hadith yana nan da ransa, Allah ya kara masa lafiya.
Amin.
Muke tambayarsa game da Sheikh Abu Ishaq, yake cewa ra'aituhu ka anna sunnata bayna aynai ya'khudhu minha ma sha' wa yad'u ma sha'. Haduwar da suka yi da shi a gidan Sheikh Hammad Al-Ansari, yake cewa na gan shi kamar an baje masa kolin sunna a gabansa, ya sa hannu ya dau wannan ya bar wanda zai bari. Babu shakka wannan shaida ce ta malami da shi ma malamin hadisi ne, saboda haka shi ya san malamin hadisi irinsa kuma ya masa wannan shaida. Sheikh Abu Ishaq Al-Huwaini ina jin a shekarar 1984 in ba na manta ba ya samu zuwa ya haɗu da Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala a ƙasar Jordan, inda ya bi shi ya yi ta masa tambayoyi akan matsaloli daban-daban, wasu da suka shafi hadisi, wasu suka shafi fiqh, wasu suka shafi aqida. Gaba ɗaya duk majalis ɗin da suka yi tare da Sheikh ya sajjala su, ya yi recording ɗin su a cassette, suna cassette 25 wanda a lokacin kowane ɗalibi ƙoƙari yake ya samu waɗannan cassettes. Yanzu haka ina da su cassette 25 duka tambayoyin Sheikh Abu Ishaq Al-Huwaini ne da yawa da Sheikh Nasiruddin Al-Albani, tun daga rayuwarsa, tasowarsa, tarihinsa da kuma masail na ilimi da dama. Yana alfahari da malaminsa Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani kwarai da gaske, yana jinjina masa, yana kuma fadar irin amfanuwa da ya yi da shi domin shi ya bude masa ido, saboda sifatu salatin nabi ita ya fara saya, ya zo kuma ya ga ya samu lokacin ana buga silsilatul ahadith adh-dha'ifa wal mawdu'a, ana buga su guda 100 duk yayi 100 sai a buga, to ya samu guda 100, to tanan ne idan sai fara budewa da ilimin hadisi. Shi yasa yana jinjinawa Sheikh Nasiruddin Al-Albani kwarai da gaske, yana kiran shi Nasirus Sunna, wanda ya taimaka wa sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ira masa alƙunya da Abul Hasanat, to wanda yake da ayyukan alkhairi masu yawa. Shi yasa lokacin da Al-Ghazali ya yi rubutunsa a Sunan Nabawiyya bainal muhaddithina wal fuqaha, a ciki ya yi wasu rababiya da yawa, Al-Muhammad Al-Ghazali Allah ya ji kansa na Masar, ya rubuta Sabtul La'ali فالرد على الغزالي سنة إلى للتافي الثمر الداني في الذب عن الألباني ونشيبا بي بغا شبا إلى لكشكي للتتفند بقى بغا بقى من نشيبا دولي للتافي هار إلى أكد ترجمة الألباني ونشيبا بقى بغا بقى الشاهد دي وانا مالمي مالمي دي وانا دكا دونيا إلي من حديثي دما دونيا إلي من فتواه sun san shi, ya ba da gudunmawa kwarai da gaske a duniya. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya karɓi ayyukansa na alkhairi, ya kafarta masa kurakuransa, Ubangiji subhanahu wataala ya tashe shi ta cikin annabawa da siddiƙai da shahidai da salihai. Allah subhanahu wataala ya haɗa shi da wanda ya rayu wajen nuna masa ƙauna da ƙaunar sunnarsa, shi ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Na ji kilif ɗinsa na ƙarshe-ƙarshen kwanakin rayuwarsa, yana kwance ba shi da lafiya, an yi masa wani ɗan kilif haka yana ana magana da shi, yana cewa yanzu yana jin gaba ɗaya duniya ta fita daga zuciyarsa, gaba ɗaya ka annar duniya kharajat min qalbi, cewa baya tunanin ɗa, baya tunanin matarsa. Ya ce shi yanzu babu abin da yake fata ya gani irin ya ga fuskar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. ya ce da za a ce ya ba da duk abin da ya mallaka saboda ya ga fuskar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce da gudu zai saki zai bayar to muna masa addu'ar Allah subhanahu wataala ya tashe shi a cikin tawagar manzo sallallahu alaihi wasallama tare da manyan annabawa da manyan sahabbai Allah subhanahu wataala ya karbi kyawawan ayyukansa ubangiji subhanahu wataala ya yafe masa kurakuransa bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون
بايان الله سبحانه وتعالى أبايا يا سند مو يد كافرين سكرك إنكارم أو كورانا قوبك ياما سنة قلن شوى رايوار إتشوانا رايوار تدوني أكدي babu wata rayuwa kuma bayan ta sannan idan an mutu babu maganar a saki tashin mutum bayan mutuwarsa ballantana ai masa hisabi saboda haka sai ubangiji subhanahu wataala ya kawo musu wannan tambayar tambaya ce wacce take kwankwasa zukatansu kuma a ciki a nuna musu cewa wannan rayuwar da suke tutiya da ita suke ganin kamar ita ce kawai rayuwa ba wani abu bace idan aka kwatanta ta da rayuwar lahira dan wani lokaci ne dan kankani da a ce sun san abin da suke ciki to da ba za su yi irin wannan tsammanin da suke yi ba na cewa rayuwar duniya ita ce karshe Allah ya ce qala kam labistum Allah ya ce ko mala'iku suka ce kam labistum fil ardi adad sinin adadin shekaru nawa ne kuka zauna a bayan kasa قالوا suka ce labisna yawman aw ba'd yawm mun zauna ne yini daya ko rabin yini wani sashi na yini fas'alil 'addina ka tabbai masu lissafi qala yace illa bistum illa qalila wa ku zauna ba a duniya sai dan lokaci kankani law annakum kuntum ta'lamun da a ce ku kuna sani Allah ya ce qala wana a bisa qira'ar jumhur qala da fi'li madi bil alif qala kam labistum ay qala Allah ta'ala aw qalat al mala'ika kam labistum Allah ya gaya musu ko mala'iku su tambaye su kam labistum a qira'ar hamza da kisa'i da lafazin umarni ya zo qul kam labistum wato ka kul ka gaya musu wato Allah subhanahu wataala ya umarci mala'ika da ya gaya musu ya tambaye su cewa kwana nawa suka yi ko shekaru nawa suka yi a duniya ko kuma a cikin kaburburansu qala kam labistum fil ardi adad sinin Allah subhanahu wataala a lahira ya ce ba waɗannan matsiyata da suka yi asarar rayuwarsu ta duniya da ta lahira cewa zamanku a bayan ƙasa ko zamanku a cikin kaburburanku shekara nawa kuka yi malamai sun yi sabani akan tambayar da ake musu ana tambayar su ne zamansu a nan duniya ko zamansu a cikin kabari to da yawa daga cikin malamai na tafsiri sun tafi akan cewa ana nufin zamansu a kabari wanda wannan shine abin da Ibn Athiyya a cikin tafsirin sa al-Muharrar al-Wajiz ya danganta shi zuwa ga mafi yawan malaman tafsiri kuma shi ne wanda shi ma ya rinjayar haka nan shine zabin Ibn Ashur a cikin littafin sa at-Tahrir wa at-Tanwir saboda haka anan Allah subhanahu wataala yake tambayar kafirai a ranar gobe kiyama bayan sun ga mummunan hisabi mummunan sakamako sai ya tambaye su kam labistum fil ardi adad sinin adadin shekaru nawa kuka zauna a bayan kasa ko kuka zauna a cikin kaburburanku inda za su gane cewa sun bata lokacin su a banza kuma sun yi asarar rayuwa ta har abada maimakon su hakura da rayuwa yar kankanuwa su tsaya su bautawa Allah a cikin ta dan su samu rayuwa ta har abada sai suka tozarta rayuwar su ta har abada dan kawai su more rayuwar su yar kankanuwa to babu shakka akwai rashin hankali akwai rashin basira akwai rashin azanci anan ka saki abin da yake tabbas ka rike abin da yake gaibu ko kuma abin da yake ba mai tabbata ba ba mai dawwama ba da aka tambaye su kam labistum qalu labisna yawman aw ba'da yawm suka ce ai mun zauna ne yidi daya ko ma rabin yidi ko ba mu cika yidi ba mun zauna ne yidi daya wato awa 44 ko ma sakila a rabin yidi muka zauna to su da kansu kuma sun fahimci cewa wannan ansar ta su dai shaci fadi ce ba su da tabbas akan ta sai suka ce fas'alil adida amma ka tambayi masu lissafi Imam at-Tabari yace masu lissafi wasu daga cikin malamai sun ce ana nufin mala'iku waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya sanya wa kowane dan adam suna lissafin komai nashi suna lissafin kwanakinsa suna lissafin awoyinsa suna lissafin ayyukansa wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin waɗanda suke rubuta dukkan wani abin da yake fitowa daga dan adam saboda haka su ne suke cewa a tambaye su amma su suna cikin ɗibuwa ba za su iya bada wato takamaimai kwana nawa suka yi a cikin kaburburansu ba wannan ita ce maganar Mujahid ibn Jabr ɗaya daga cikin almajiran Abdullahi dan Abbas tabi'i masanin alqur'ani yace suna nufin a tambaye mala'iku Qatada ibn Da'ama wanda shi ma ɗaya daga cikin malaman tabi'ai ne yake cewa a nan suna cewa a tambaye masu lissafi ne wato wanda suke lissafi suka iya lissafi a nan duniya suke kula da buduwar rana da faduwarta kamawar wata da ainihin bacewarsa a tambaye su za su iya bada lissafi to duka kowace daga cikin waɗannan ma'anoni guda biyu ayar za ta ɗauka za ta ɗau ma'anar a tambayi mala'iku waɗanda suke tare da mutane waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora musu alhakin su riƙa bibiyar kowane abu da mutum yake yi ko kuma ana nufin waɗanda suke masu lissafi don haka shi ibnu jarir at-tabari yana gama za a iya rinjaye da ma'ana ɗaya daga cikin biyun nan ba kowace ja'iz tana yi wa fas'alil adina su dai a tambayi masu lissafi sawa'u mala'iku ko waɗanda suke ba mala'iku ba akwai waɗanda suke inkarin azabar kabari daga cikin waɗanda ba su yarda da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ko kuma suke kasa hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama gida biyu su karɓi wani ɓangare su ce sun yarda da shi wani ɓangare ba su yarda da shi ba sun yarda da ɓangaren da ya zo ta hanyar tawaturi ɓangaren kuma da ya zo ta hanyar ahad ba zai tabbatar da wani abu na aƙida ba su ne ahlul kalam almutakallimun daga cikin mu'tazila da asha'ira maturidiyya da sauran ƙungiyoyin firqul kalam to daga cikinsu akwai waɗanda kamar mu'tazila su ba su yarda da akwai azabul qabr ba almu'tazila ba su yarda da akwai azabul qabr ba cewa babu azabar kabari babu da'imar kabari suna ganin cewa idan mutum ya yi abin da ya yi to sai an je lahira ne zai fara ganin sakamakonsa amma ba a nan duniya ba ba kuma a kabari ba duk da cewa akwai ayoyi da yawa waɗanda suke tabbatar da wato abin da suke faɗa ɗin ba haka ba ne Allah ya nuna gaya mana cewa tun a wajen mutuwa mutumin kirki zai fara samun sakamako mai kyau mutumin banza zai fara sakamako mai kyau a cikin karatun da muka yi a baya mun karanta wannan cewa mutum tun kafin ya mutu zai gane shi yana daga cikin waliyan Allah ko baya daga ciki lokacin da zai ce qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha wa min wara'ihim barzakhun ila yawm yub'athun ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق وأنا لوكتشن متواني lokacin mutuwa ne mala'iku za su ga dukan su ta fuska ta bayan su, to kaga ai ba a je kiyama ba, amma kuma an fara musu azaba tun daga nan. To ayoyi da dama da wannan ba masalar da za mu shige ta yanzu bane, amma dai su waɗanda suke karyata azabar kabari wato mu'tazila sun yi hujja da wannan ayar cewa wannan ayar tana nuna cewa babu azaba a cikin kabari, saboda mai saboda waɗannan mutane an tambaye su kamla bisto fil ardi adad as-sinin, suka ce to fil ardi din nan idan ka ce ana nufin nan duniya kuma da zaman su a cikin kabari duka ya shiga karkashin fil ardi, zaman su na duniya da zaman su kabari, aka tambaye su dadewar da suka yi a ciki, sai suka ce labisna yawman aw ba'da yawm, ai mun zauna ne yini dai ko rabin yini, suka ce to kaga wannan yana nuna cewa zaman su a cikin kabari ba azaba ake musu ba, ce wanda ake masa azaba ba zai ga dadewar zaman, wato mutumin da za a yi masa azaba ta awa ɗaya zai ji kamar sati guda aka yi ana yi masa, bayan za a yi masa ta yini ɗaya zai kamar wata guda ko ma shekara guda ake masa azaba, zai ga dadewar lokaci. Amma anan suna cewa fil ardi adad as-sinin, an tambaye su hadin qalu labisna yawman aw ba'da yawm, suka ce ai zaman mu bai wuce yini ɗaya ba ko tsari kenan ba a cikin azaba suke ba, to wannan ita ce hujjarsu, ita ce hujjarsu. To wasu daga cikin malamai sun masa raddi, kamar yadda Abu Mansur al-Maturidi ya hikaito a cikin littafinsa Ta'wilat Ahlus Sunnah ya kawo raddi, saboda Maturidiya da Al-Asha'ira suna tabbatar da azabul qabr, sun yadda da akwai azabul qabr saboda sun yadda cewa akwai ayoyi al-Qur'ani da suke tabbatar da wannan, kamar fadar Allah subhanahu wata'ala game da Fir'auna, annaru yu'raduna 'alayha wuduwan wa 'ashiyya ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. شيء لا وتأتي ذلك جتة سو أكنتا. وتأتي ذلك جتة سو واتو فرعون ده متى نسا أكم متر. ودوا وعشيا سافد يبا. كذا الله سبحانه وتعالى يا نتأدى سو أشكلوا سنكم يتي ذلك جتة سو أكم متر سافد يبا. كذا الكلام بتشبه سنة شوي ما تقوم الساعة. Ranar da alkiyama kuma za ta tashi za a ce ku shigar da Fir'auna da mutanensa cikin azaba mafi tsanani. Sai kaga akwai wata azaba kafin tashi alkiyama, Al-Qur'ani ya tabbatar da ita. Don haka wasu daga cikin ahlul kalam kamar ainihin al-Asha'ira da al-Maturidiyya duk suna tabbatar da azabul qabr da na'imul qabr. Cewa akwai azabul qabr, akwai na'imul qabr. Al-Baihaqi littafi ithbatu azabul qabr. Tabbatar da azabar kabari, inda ya kawo ayoyin Al-Qur'ani da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama da maganganun magabata waɗanda suke tabbatar da cewa akwai azabar kabari, kamar yadda kuma akwai da ni'imar kabari. To saboda haka shi Abu Mansur al-Maturidi a cikin littafinsa Ta'wilat Ahlus Sunnah ya tabbatar da wannan, kuma yayi raddi ga wannan abin da suke faɗa, yake cewa wato idan muka duba za mu ga ranar gobe kiyama Allah subhanahu wata'ala yake yi wa waɗannan mutane tambaya, bayan Allah subhanahu wata'ala ya gitta musu ko ya sa su a cikin azaba mai tsanani ta lahira. Saboda haka azabar lahira in ka kwatanta ta da azabar kabari ko azabar duniya ba komai ba ce, azabar lahira ɗin ita ce azaba, tsananin azaba. Shi yasa cewa yau ban taɓa musa a adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab, saboda haka wannan da suke ciki yanzu mai tsanani sai ta mantar da su ta baya, suke ganin ma kamar ba su daɗe ana yi musu ita ba. Sai saboda haka kada a lura da cewa kamar wato ba azaba suke ba, shi yasa suka ce yini ɗaya ko rabin yini, a'a azabar da yanzu a lahira ake musu ce ta sa suka ɗauki wancan azabar ma ba komai ba ce, don haka suke ganin ba su daɗe ma ana yi musu ita ba abin nan. Wasu daga cikin malamai suka ce wataƙila ana nufin bainar dafkataini, wato suna cikin azabar kabari aka yi busa duk wani abu ya mutu, sannan aka sake busa kuma aka tashi, to tsakanin busa ta ɗaya da ta biyu wannan ɗan tazarar ne suke cewa labisna yawman aw ba'da yawm. A ra'ayi halin wannan kadai ba ta isa ta zama hujja ba da za ta nuna cewa babu azabar kabari, saboda ayoyi da dama da hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallama sun tabbatar da wannan. Wasu daga cikin malamai suka ce, waɗanda suka ce kuma duniya ake nufi a nan, kaga maganar su a zahiri take ce rayuwarku da kuka yi a duniya ya kuke ganin ta, sai ai ɗan shekaru ne kaɗan. Saboda bai saboda an aka kwatanta ta da rayuwar lahira, ai ba komai bace, amma mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil, lati jiddadin duniya in aka kwatanta shi da na lahira ai ɗan kaɗan ne. Saboda haka ko ma shekara nawa za su yi a nan duniya, idan aka je lahira za su ga cewa ɗan abin da suka yi, zaman da suka yi a duniya ba wani abin a zo a gani ba ne. To har ila yau akwai wata tambaya ita ma da ake bijiro da ita a nan game da wannan aya. A nan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana ansar da suka bayar, yayin da aka tambaye su shekara nawa suka zauna a bayan ƙasa ko suka zauna a duniya ko a cikin kabarinsu, ansar da suka bayar cewa qalu labisna yawman aw ba'da yawm, mun zauna yini ɗaya ko wani sashi na yini, wato ko rabin yini. To akwai kuma wasu ayoyi a Alkur'ani waɗanda suke nuna mana cewa ansar da suka bayar ba irin wannan ba ce. Akwai yatakhafatuna bainahum in labistum illa ashra, suna raɗa a tsakaninsu cewa ba ku zauna ba sai kwanaki goma. Kaga a can Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa abinda suke faɗa a raɗa cewa kwanaki goma suke faɗa. Haka nan a wani guri Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana yawma taqumu as-sa'a yuqsimu al-mujrimuna ma labithu ghayra sa'a, ranar da alkiyama za su tsaya, yuqsimu al-mujrimuna, masu laifi za su riƙa rantsuwa da Allah cewa ba su zauna a duniya ba in ba sa'a ɗaya ba, zaman da suke a duniya bai wuce na awa ɗaya ba. Kaga a wani guri Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yawman aw ba'da yawm, a wani guri ya ce asharan illa mislum illa asharan, a wani guri kuma an ce sa'a. To irin waɗannan bambance-bambancen da ake samu a Alkur'ani shi ne maƙiya Allah, maƙiya Alkur'ani suke amfani da shi wajen sukan Alkur'ani cewa ba maganar Allah ba ce, saboda tana cike da tufka da warwara. An faɗi wata magana a nan, an faɗi akasinta, an faɗi saɓaninta a wani wuri daban, kamar dai yadda masu sukan hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam suke ɗaukan hadisan Annabi suna gwara su, sai ai nan gashi an ce hadisi ya ce kaza, ga wani can ma ai wannan ya warware wannan. To yadda dai suke wa hadisan nan, haka da maƙiya Alkur'ani ma suke wa Alkur'ani. Tashabahat qulubuhum, duk zukatan iri ɗaya ne, duk hanya ɗaya ce ta abin da jirgi ɗaya ne kwasonsu. Saboda haka maƙiya Alkur'ani su ma abinda suke faɗa kenan, suka ce to gashi a wani gurin an ce kafirai a ranar gobe kiyama, an tambaye su kwanaki nawa suka yi ko shekaru nawa suka yi a duniya ko a cikin kaburburansu, za su ce yini ɗaya aw ba'da yawm. A wani gurin kuma an ce za su ce illa bistum illa ashra, a wani gurin kuma za su ce ma labisu ghayra sa'a. Suka ce to wannan yana nuna tufka da walwala, amma ansa a nan shi ne lahira wuri ne da zai kunshi mutane daban-daban, kowa da irin ɗibowar da zai zo da ita, kowa da irin rikicewar da zai tashi da ita, wani zai fi wani rikicewa, kuma rikicewar ce za ta sa kowa ya riƙa faɗar abin da ya ga shi ne a tunaninsa, alama cewa ta cewa a cikin ruɗani ake, a cikin rikicewa ake. Saboda haka yayin da za a yi musu irin wannan tambaya, wasu za su faɗi wannan maganar, wasu su ce labithna yawman aw ba'da yawm, wasu su ce in labistum illa ashra, wasu su ce ma labithu ghayra sa'a. Kowa zai faɗa abinda shi a tunaninsa shi ne ita ce ansa, amma ba wanda yake da tabbas, domin cikin ɗibuwa suke da firgici da tsoro. Saboda haka ba ta yadda za a iya ba da amsa iri ɗaya. In ka ga an ba da amsa iri ɗaya a yayin da kuma wani abu mai ban tsoro yake, to waɗanda suke cikin wannan yanayi a natsa suke, sannan kuma sun san maganar da za su yi, sun san gaskiyar guda ɗaya za su faɗe ta. Amma in aka ce ga rashin gaskiya, kuma ga firgici da tsoro, ga azaba ɓaro-ɓaro suna gani, to babu shakka za a rikice, kowa zai riƙa faɗar ansarsa daban, tunda ba wanda ya san abin da ɗan uwansa zai faɗa, kuma ba maganar haɗin baki a wannan guri. Ga masu laifi in aka kama su, in ana musu bincike, kowa aka kirawo shi za ka ji statement ɗinsa daban da ɗan uwansa. Za ka yi ƙarya ce za a yi ta faɗa, ba da tabbas abinda za a faɗa ba gaskiya ba ne. saboda haka wasu za su faɗi wannan wasu za su faɗi wannan abinda zai nuna maka cewa kowa yana faɗar irin ansarsa ne don haka alqur'ani wani lokaci ya hikaito mana ansar waɗannan wani lokaci ya hikaito mana ta waɗancan wani lokaci ya kawo mana ta waɗancan a ciki zaka ji inda Allah yake cewa iz yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yawma inda Allah ya babu labarin wanda yafi dan hankali daga cikin su Allah ce sai kai wanda yafi dan hankali daga cikin su zai ce kai yili ɗaya muka yi ashe kaga kowa cikin rashin nutsuwa yake da rashin hankali da ɗibuwa wanda yace goma wanda yace to wanda yafi su dan hankali inji Allah zai yaqulu amsaluhum tariqatan illa bisum illa yawma to wanda sai yake nuna cewa sabanin da sabanin fadar muddar da aka zauna a duniya wannan daga su masu bada ansar ne ba wai alqur'ani ne yake tafka da walwala ba amma su mu'minai mu'minai su ansar su guda ɗaya ce kuma ansar ce ta gaskiya wa qala allazina utul ilma wal iman لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث وهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون الله سبحانه وتعالى يتي وقال الذين اوتوا العلم والايمان ما سو ودد aka ba su ilimi aka ba su imani Allah ya ba su ilimi na sanin Allah ya kuma barkace su da imani yayin da aka irin wannan tabbayar za su ce laqad labithtum fi kitabillahi ila yawmil ba'th kun zauna kamar yadda yake rubuce a cikin littafin Allah kun zauna ila yawmil ba'thi har zuwa lokacin da aka yi tashi alkiyama zaman da kuka yi tun daga lokacin da aka binne ku har zuwa lokacin tashi alkiyama fa hada yawmil ba'thi wannan ita ne ranar tashin sai dai kuma wato walakinnakum kuntum la ta'lamun sai dai ku ba ku san da haka ba Allah ce za su ba da ansa qala illa bistum illa qalilan Allah qala sai Allah subhanahu wa ta'ala yace illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun ba ku zauna ba a cikin kaburburan ku sai dan lokaci kankani law annakum kuntum ta'lamun da a ce ku din nan kun san da haka wato ubangiji subhanahu wa ta'ala zai bayar da ansa gare su bayan sun nuna ɗibosu da rashin sanin ansar guda ɗaya da za su bayar sun ce a tambaye masu lissafi to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala zai ce ai ɗan lokaci ƙanƙani kuka zauna kun san da haka ko ba ku sani ba kun san lissafin ko ba ku sani ba amma wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu yini ɗaya a wajen ubangijinka kamar shekara dubu ne da kun yi haƙuri kun bauta wa Allah a duniya da kun ribaci wannan lokaci mai tsawo wanda babu ranar ƙarshensa shi ne ranar gobe kiyama to amma kun kasa yin haƙuri kun kasa yin haƙuri Allah ce law annakum kuntum ta'lamun da a ce ku kun san da haka wato da kun san da cewa duniya ba wurin zama ba ce kuma 'yan kwanakin duniya 'yan kaɗan ne da kun san da wannan da ba za ku fifita rayuwar duniya mai ƙarewa ba akan rayuwar lahira mai wanzuwa da a ce kun san da wannan da ba za ku bar yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da'a a cikin wannan ɗan ƙanƙanin lokaci ba har ku je ku jawo wa kanku fushin Allah subhanahu wa ta'ala ku yi asarar ni'ima ta har abada da a ce kun sani duk ba za ku yi wannan ba saboda haka rashin ilimi na gaskiya na sanin Allah na sanin girman Allah ne ya jawo muku wannan da a ce kuna da ilimi shedan bai rufe muku ido ba duniya ba ta rufe muku ido ba da kyalkyalinta to da kun fahimci cewa duniya ba komai ba ce kamar ka wayi gari ne kafin a ce mai za ka ga rana ta faɗi kuma shikenan yirin ya tafi ya tafi إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون الله سبحانه وتعالى أنت مثالا رأيه الدنيا kamar ruwa ne da muka saukar da shi daga sama fa ikhtalata bihi nabatul ard sai tsirran kasa suka cakudu suka gauraye da shi ma ya'kulun nas daga abinda mutane suke ci wal an'am da dabbobi ta idza akhadhat al ardu zukhrufaha sai da kasa ta fara ta dau kulliyarta wazanna yadda ya ado wazanna ahluha annahum qadirun 'alayha mutane suka yi tsammanin za su amfane ta sun samu abinda za su yi tabora ata amruna laylan aw naharan sai al'amarin ya zo wa wannan gonar ta su ko wannan kasar da ta bake ba da sha'awa sai al'amarin Allah ya zo faja'alna hasidan muka baida ta ta zama girbabbiya ka allam tagna bil abs kamar da dai ba ta bayinta ba saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya sifanta duniya wani dan kyalekyale ne da wannan lokaci yayin da karshen sa ya zo sai ka kamar ba a yi shi ba to da a ce kun san wannan ba za ku tsaya ku yi wasa da rayuwarku ta duniya ba da rayuwarku ta lahira kusare yadda ita saboda rayuwar duniya anan Allah subhanahu wataala ya tabbatar musu da ansar da suka faɗa amma da bambanci tsakanin ansar su da ansar ubangiji subhanahu wataala ci kabla bistum fil ardi adad as-sinin qalu la bisna yawman aw ba'da yawm yawman aw ba'da yawm abinda suka ba da ansar kenan yene ko wani sashi da yene Allah subhanahu wataala ya ba da ansar qala illa bistum illa qalilan to ansar su daban da ansar ubangiji subhanahu wataala su ansar su ta giru akan aqidar su da suka taso akan ta suka mutu akan ta da cewa babu tashin alkiyama saboda mai sirran ganin cewa idan jikin su ya zagwage suka zama kasusuwa suka zama kasusuwa ratattaku ta yaya kuma za a sake tayar da su a mai da su sai dai in ba su dade da mutuwa ba daman saboda haka suna tsammanin cewa su dinan da aka tayar an tashe su ne bayan dan kwana ɗaya ko rabu da mutuwa saboda haka jikinsu bai zagwage ba sai labisna yawman aw ba'da yawm saboda haka ba a dade da kai mu kabari ba aka tashe mu sabanin abinda kuma shi ne ya faru an tashe su ne bayan shekaru ɗaruruwa ko dubbai ma da mutuwarsu to ba a tunaninsu har yanzu wannan aqida tana nan saboda haka sai suka ƙara aukawa cikin kuskuren da suka taso a kai cewa an tashe su ne bayan 'yan kwanaki kaɗan da mutuwarsu kuma suna tsammanin watakila har yanzu ma a duniyar ake shi yasa ma suke cewa wasu fasalil addina ku je ku tambaye masu lissafi sun ta yanzu duniya ba bata tashi ba har yanzu akwai mutanen da suke zaune ana tambaye su suna buga lissafi to shi ne Allah subhanahu wataala ya ba su ansa wasu suna cewa akwai dilalatul iqtida a cikin ansar da aka ba su wato kamar Allah subhanahu wataala ya share ansar yace bal labistum qurunan yace kun zauna shekaru wato shekaru ɗaruruwa sannan ubangiji yace wa ma labistum illa qalilan sannan in zaman da kuka yi kuma wannan shekaru ɗaruruwa kaɗan ne in aka kwatanta shi da zaman da za ku yi a lahira saboda haka akwai dalalatul iqtida dalalatul iqtida shi ne a cikin magana a shafe wata ibara wadda sai da ita ne magana za ta miƙe amma kuma daga karanta siyakin zancen za ka fahimci cewa akwai abin da aka shafe wanda يترتب عليه صحة الكلام أو صدق العبارة كما إن الله سبحانه وتعالى يكي تشيوا من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر تشي أزمي من كان منكم مريضا وليكي نشي الله فيها أو على سفر كويكي هل انت فيها سيكا تشي يلامه تشيكي لأنك ما كان الله فيها هو كان هل انت فيها سيكا رامه أزمي أي سيكا شي أزمي wani da tsakila yana halin tafiya ma bai sha ba saboda haka a nan an shafe wani abu wanda siyakin dole sai ka kawo shi ko da ba a rubuta shi ba shi ne man kana minkum maridan aw ala safarin fa aftara fa iddatu min ayamin ukhra wanda yake mara lafiya daga cikin ku ko matafi sannan ya aji azumi to ya biya to amma sai aka shafe fa aftara din saboda kai da kanka mai tunani mai karatu ka san cewa dole wannan ibarar tana nan to anan ma suke cewa irin abinda ya faru kenan akwai ansar da aka shafe ita ce ansar da aka basu bal labistum qurunan misali kun zauna shekaru aru aru kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin allazi marra ala qarya da Allah subhanahu wa ta'ala ce allazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha fa abatahu Allah 100 aamin thumma ba'atha qala kam labist qala labist yawman aw ba'da yawm qala bal labist 100 aam kaga ubangiji ya gaya masa shekaru 100 yayi ba yini dai ko rabin gidi da yake fada ba a'a ya shekara 100 ne a wannan gurin to su ma haka sun yi wadannan shekaru masu yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce law annakum kuntum ta'lamun da a ce kun san haka ba za ku yi wasa da ainihin ranar gobe kiyama ba sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa
fa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ
الله سبحانه وتعالى أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ أَفَحَسِبْتُمْ شِيْئًا زُكُنَا طَمَّانِي annama khalaqnakum abathan cewa mun halicce ku ne ba ba da manufa ba mun halicce ku ba da manufa ba wa annakum ilayna la turja'una kuma ba za ku dawo ba za a bayar da ku zuwa gare mu ba fata'ala allahul malikul haq allah sarki na gaskiya ya daukaka la ilaha illa huwa babu abun bauta da gaskiya sai shi rabbul arshil karim ubangijin al arshi mai girma bayan Allah subhanahu wataala ya bayyana musu sifar alkiyama sai ubangiji subhanahu wataala kuma anan yake kafa musu hujja akan samuwar alkiyama samuwar alkiyama wanda ta nan ne za a gane mutumin kwarai da mutumin banza ta nan ne kowa zai girbi sakamakon abin da ya shuka idan ya shuka alheri ya girbi alheri in ya shuka tsiya kuma ya girbi tsiya a nan ne za a gane wane ne siddiki wane ne zindiki za a gane mai gaskiya za a gane kuma makaryaci kuma a nan ne hikimar ubangiji subhanahu wataala ta halitta sama da ƙasa da abin da yake tsakanin su da abin da yake cikin su a nan ne hikimar za ta ƙara bayyana sarari kowa da kowa ya ga hikimar ubangiji subhanahu wataala Allah ce afa hasibtum shin kuna tsammani mun halicce ku ne ba wata manufa ba da wata manufa ba anan wasu daga cikin malamai sun ce Allah subhanahu wataala yana fuskantar da wannan magana ne zuwa ga kafirai wadanda suke ƙaryata wato ranar alkiyama wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a anan ana fuskantar da magana ne zuwa ga duk kowa da kowa ma kowa da kowa ma ya ji da kyau shin an halicce shi ne haka kawai a yahsabul insanu an yutraka suda haka kawai ubangiji subhanahu wataala ya yi halitta ba tare da wata manufa ba ba tare da hikima ba babu shakka ubangiji subhanahu wataala bai yi duniya da lahira da irin wannan ba ubangiji subhanahu wataala ya yi halitta ya halicci sama da ƙasa da abin da yake cikin su ya halicci dan adam dan adam shine mafi darajar abin da Allah subhanahu wataala ya halitta a bayan ƙasa walaqad karramna bani adam وحملناه في البر والبحر ورزقناه من الطيبات وفضلناه على كثير ممن خلقنا تفضيلا سورة الله يا كرم أن أدم كرم ودبي ما وش لك شيء هل تسمع شيسا إذا بمن زنين أنما و دك شيء متاني الله يصفي من الملائكة رسلا ومن الناس فوبجي سبحانه وتعالى ليكاو أن أدم باين كسا إذا ورد شيء babu shakka babu abin da dan adam zai iya wato ansar da dan adam zai bawa kansa wanda kuma dole ne ya ansa ta shine daga ina yake kuma ina zai ne kuma me yasa aka yi shi kuma ina zaya daga ina yake me yasa aka yi shi sannan ina zai ina ya nufa daga nan daga ina yake shine tabbatar da samuwar Allah subhanahu wataala am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun kaga kenan akwai wani wanda yayi shi domin al-qanunus sababiyya wanda duk dan adam ya yarda da shi duk wani mai hankali ya yarda da qanunus sababiyya duk wani abu da ka gani akwai wani abu da ya haifar da shi duk wani abu da ka gani akwai wanda yayi shi wanda kafir din da kuke zaune akwai wanda suka saka shi a wannan rigar da kake sake da ita akwai wanda ya dinka ta yadin akwai wanda yayi shi ke bara akwai wanda ya kira ta kowane abu da ka gani to akwai wani abu da shine sababin samuwar abu to dole ne in har haka ne shi ma dan adam akwai wanda yayi shi ba zai kawo kansa duniya shi kadai ba to ansa wannan tambayar shine yadda da samuwar Allah subhanahu wataala in ba haka ba to dan adam zai yi ta fagabiya ne duk wani abin da zai ce shine sababin samuwarsa zai ga cewa wannan abin shi ma yana da sababi sana da sababiyarsa to kaga babu abin da zai iya zai tabbatar face ya tabbatar da cewa akwai al-illa al-ga'iyya ko al-illa al-fa'ila wanda Allah subhanahu wataala shine wanda yake mahalicci shi ya halicci kowa da kowa shi ya halicci komai da komai wannan shine ansa tambayar daga ina yake to zai fahimci cewa shi halitta ce daga cikin halittun Allah subhanahu wataala sannan kuma me yasa aka yi shi me yasa aka yi shi tace tambayar bautar Allah subhanahu wataala amma gaba kafin ya ansa tambayar bautar Allah sai tambaye cewa ina ya nufa daga nan ina zaya babu shakka Allah subhanahu wataala ya halitta sama da ƙasa da abin da yake cikin sama da ƙasa da irin wannan tsari da muke ganin ubangiji yana tafiyar da duniya a kansa ubangiji subhanahu wataala ya tsara rayuwa tana tafiya kuma kan wani tsari guda a cikin rayuwar da abubuwa da yawa suna faruwa ana samun mutanen kirki ana samun na banza ana samun wanda gaba ɗaya rayuwarsu za su gudanar da ita cikin taimako da taimakawa mutane da tausayawa mutane da agaza musu wasu kuma za su ƙare rayuwarsu cikin zalunci da cuta da cin haƙoƙin mutane saboda haka akwai abubuwa mabambanta masu karo da juna da suke ta faruwa a cikin rayuwar da muke ciki to dole tunani dole ya zo wa ɗan adam cewa to duka waɗannan abubuwa a gurin mahaliccinmu abu ɗaya ne babu bambanci tsakanin wanda ya gama rayuwarsa wajen kashe mutane da sace musu dukiya da ƙona musu dukiya da tsorata su da wanda ya gama rayuwarsa wajen ilmantar da mutane da tarbiyyantar da su da taimaka musu za su zama ɗaya gurin mahaliccinsu ba su zama ɗaya ba in kuma ya faɗi haka to ya ce kenan halittar sama da ƙasa da abin da yake ciki da ba manufa ta zama ba manufa a ce ubangiji subhanahu wataala yayi abin da yake cikin ƙasa da sama da ƙasa yayi ka kai ɗan adam ya baka dukkan wata tsaka wasu damammaki da zaka fifici dukkan sauran halittu wasu halittu duka da Allah ya za su zama masu yi maka hidima wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'an min duka abin da yake sama da ƙasa ubangiji ya hore maka dan su hidimta maka kuma a ƙarshe rayuwarka ta kayi ta ka gama a banza idan kirki kai ba a ga abin da kai na kirkin ba a nan duniya shikenan kuma abin da kai ya tafi kenan ko kuma idan mutum rashin mutunci yayi rashin tausayi ya cutar da jama'a shikenan shi ba in yayi ya mutu shikenan magana ta kare kissar ta an zo karshen babi in aka faɗi haka to ana cewa wanda yayi sama da ƙasa yayi su ba hikima ba manufa wanda mun san cewa mu a iya matsayinmu na mutane masu hankali duk wani mutum mai hankali a ganshi yana ta yin abubuwa yana ta tsara su amma ba manufa ba za ce wannan ba ya da hankali duk wanda ya yi wannan kyamarar ya yi ta ne don ta ɗauki hoton abin da ake wanda ya fitila ne ya yi ta don ta ba da haske wanda ya yi kafin ɗina ya yi shi don a zauna to amma ce wanda ya yi ɗan adam ya yi shi a banza ba don ya yi wani abu da zai amfanar kuma ya samu sakamakon amfanin ba kaga anan an jingina wa ubangiji subhanahu wataala rashin hikima a cikin abin da yi to kuma babu abin da zai tabbatar da wannan shine rayuwa ta gaba anan mutum zai iya tabkatsiyarsa yayi ya gama har mutuwarsa ta zo ba wanda zai taba shi ba wanda zai masa hukunci to shikenan ya ci banza ya kashe banza ya taka banza ya cuci banza kaga ba zai yi ba a mai hankali ya ce wanda ya yi sama da ƙasa da abin da yake cikinsu da dukkan abin in kai wannan kuma ka tafi kenan ko mutumin da yayi kirki ya zamana dudde ne to shine Allah subhanahu wataala ana yake cewa fa hasibtu annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un sabbanunku mun halice ku haka babu badufa ko ba za a dawo da ku wajen mu ba ku yi muku hisabi akan abin da kuka aikata mai kyau ko mara kyau kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa hasibal ladina ishtarahu as-sayyi'at أن جعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ألا كتاشق ولن نتكي تبك مونا أن أيك أنا الدنيا سنة أما نظام سياسو كالذين آمنوا وعملوا الصالحات زما ديدي ودا da suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai sawa'an su zama daidai wa daida da wanda yayi aiki mai kyau da wanda ya bubu na aiki duk su zama daya a gurin Allah mahyahu a rayuwar su ta duniya wa su da bayan mutuwar su Allah ce sa'a ba yahkumun abinda kuke hukuntawa yayi muni Allah ce wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq litujza wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun Allah ya halicci sabbai da kasa da gaskiya kuma dan a saka ma kowace rai da abin da ya aikata ba tare da an zalunce shi ba saboda haka Allah yayi halittar dan domin sakamako ya biyo baya ma khalaqna as-samaa'a wal-ardha wa ma bainahuma baatila zalika zannu allazeena kafaru fawailu lil ladzeena kafaru minan nar am naj'alu allazeena aamanu wa 'amilus saalihaati kal mufsidina fil ard am naj'alu al-muttaqeena kal fujjar ubangiji subhanahu wataala yace ba mu halicci sama da kasa ba batilan abanza ba mahalicci sama da kasa batilan abanza ba Allah ya ce zalika zannu allazeena kafaru wannan zato ne na wadanda suka kafirta zatan kafirai ne ce fawailu lil ladzeena kafaru minan nar tsananin azaba ta tabbata ga kafirai ta wutar jahannama sai Allah ya ce am naj'alu allazeena aamanu wa 'amilus saalihaati kal mufsidina fil ard yanzu ma bayar da wadanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai kamar mabarnata a bayan kasa am naj'alul muttaqina kal fujjar zamu daidaita masu takawa da fajirai su zama duk abu daya Allah ba zai yi wannan ba shi ma khalaqna as-samaa'a wal ard wa ma khalaqna as-samawati wal ard wa bainahuma la'ibi Allah ce ba mu halicci sabbai da kasa dan wasa ba ma khalaqnahuma illa bil haqq mun halicce su ne da gaskiya walakinna aktharuhum la ya'lamun inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in ce mutane da yawa ba sani ba amma ranar da za a hadu ranar rabewa ranar hukunci shine matattarar su gaba daya saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya ga dan adam cewa akwai karshe me yasa Allah ya halicce shi ita ce ibada ita ce bautar Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم بالرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وأن إبادة إتتي أبند أبنجي سبحانه وتعالى يحل الشنان أنا بل إتتي يأكون أن ما وادك تدوس فصلا وصيب متم بيان يد زي موتا الله سبحانه وتعالى سبونا قرشانسا يأكيو wannan shine abin da ubangiji subhanahu wataala yake nuna wa dan adam na manufar halitta manufar halitta shine ka kyautata alaƙarka da ubangiji da kyakkyawan zamantakewa ka a nan duniya saboda ka girbi sakamakon tun daga duniya har zuwa lahira insha Allah lokaci yayi za mu tsaya a nan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi